الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ɗan uwana musulmi maza da mata nan nan da waɗanda suke can, duka muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun sake haɗuwa da ku a masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma da tafsirin sa cikin suratu Yusuf alayhi salam. Yau wuni 18 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijira, wanda ya dace da 30 ko ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya. Mun yi karatun Alkur'ani a cikin wannan sura har zuwa aya ta 66. Yau in Allah ya yarda za mu karanta aya ta 67 da kuma aya ta 68 da kuma ɗimbin darasin da ke cikinsu. Ina ba ku haƙuri, mun saba a wannan ranar muna amsa tambayoyi ne, to amma saboda dalilai da suka shafi karatun da muka sa a gaba, idan muka ce za mu katse mu yi amsa tambayoyi, zai iya shafar tsarinmu na samun dama mu kammala wannan karatun. Saboda muna sa rai in Allah ya yarda Juma'a mai zuwa za mu rufe wannan karatun. Bayan sallar Juma'a, kamar yadda muka saba, za mu yi karatu na ƙarshe, kuma mu yi dukkan abubuwan da za a yi na addu'o'i da kuma jawabai, saboda ya zama shi ne ƙarshe da rufewa ga wannan karatu in Allah ya so. Abu na biyu shi ne, a yau ɗin muna da matsaloli da yawa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda mutane sun fi buƙatar su ta yiwu sama da tambayoyin. Shi ne za mu yi bayani na musamman akan bashin da muka ɗauka tun bara, bayan da muka yi karatu akan al'ain, kan bumbaka, muka ce in Allah ya so bana za mu yi bayani akan maita. Don haka bana cikin wannan karatu insha Allahu za mu yi bayani daidai gwargwadon abin da bincikena ya samar akan maita da cutar maita da kuma yaya maita take, yaya haƙiƙaninta yake a cikin tsarinmu da al'adunmu da kuma matsayin addini a kai. Yanzu dai za mu ji daga cikin Alƙur'ani tun daga faɗin Allah ta'ala, wa ƙala ya bani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني الله ما دوكين سركي يچه النبي يعقوب يچه دا ايانسا ياكو ايانا لا تدخلوا من باب واحد كركو شيغا تا قوفا دايا ودخلوا من ابواب متفرقه كوشيغا تا قوفوفي دبندبان وما اغني عنكم من الله من شيء ني با زان iya tsare muku komai ba daga Allah. إن الحكم إلا لله با وني حكمي sai na Allah. عليه توكل gare shi na dogara. وعليه فليتوكل المتوكلون ك kuma gare shi ne dukkan masu dogara ya wajaba su dogara walamma dakalu min haythu amarahum abuhum Allah yace yayin da suka shiga ta inda mahaifinsu ya umarce su ma kana yughni anhum min Allah min shay hakam bai zama zai tsare musu komai ba daga Allah illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha sai dai kawai wata bukata ce a zuciyar yaqubu wanda ya zartar da ita wa innahu ladhu ilmin lima allamna Allah ce hakika shi yaqubu masani ne ga abin da muka sanar da shi walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa cikin mutane ba sa sani a yayin da muka ji cewa mahaifinsu ya yarda da cewa ya ba su dan uwansu Binyamin don su tafi da shi Masar saboda su yi awo tare da shi a wurin Annabi Yusuf alayhi salam ba tare da sun san shi ne Yusufun ba mun ji a karatun jiya cewa da suka je shi ya gane su su ba su gane shi ba mun ji cewa sun koma sun fada wa babansu abin da ya ce da su cewa ko dai su zo da dan uwansu ko kar su kara tinkararsa wajen neman awo mun ji cewa saboda rashi uban da neman ya yarje musu su sake tafiya da shi mun ji cewa baban ya ja da su cewa ya ba su shi ya amince musu irin amincewar da ya musu a baya mun ji cewa a ƙarshe bayan kai komo da aka yi tsakaninsa da su ya dai yarda ya ba su shi da suka zo tafiya shine nan Allah yake gaya mana wasiyar da babansu ya musu nasihar da ya musu a matsayinsa na uba yara za su fita kuma za a kwashe gaba ɗaya yaran gidan ta yi bai taba ganin haka ba tun lokacin da aka tafi da Annabi Yusuf ta yi na yau ya fi masa na zamanin Annabi Yusuf domin lokacin da aka tafi da Annabi Yusuf ta yi akwai Binyamin an bar shi a gida amma yanzu Yusuf baya nan su goma za su fita kuma za su hada da Binyamin din zai zama za a bar shi ba kowa don haka a yau wannan damuwar ta yi tafi duma shi saboda damuwar baya da ya yi akan Yusuf shi yasa sai ya kira su yake musu nasiha yace da su ya bani ya ƴaƴana idan kun je Masar kun ga kuna da yawa kuma kun ga Allah ya ba ku siffa mai kyau ku ƴaƴan annabta ne ga cikan hai'a sannan kuma ga sura mai kyau ga alamar nutsuwa da ladabi sannan kuma dukkan ku ƴaƴan gida ɗaya gashi kuna kama da juna gashi kuma za ku je kuna da shiga wanda ta saba da irin mutanen garin daga an ganku an ga alamar baki sannan kuma kamar yadda wasu malamai suka ce kulawa irin ta annabawa akan ƴaƴansu shine dole su ba wa ƴaƴansu shiga mai kyau ta kamala don haka ga alamar kyakkyawan shiga ga kyan sura na halitta gashi duk kamanninsu ɗaya ƴaƴan gida ɗaya gasu baki wannan zai sa ido yayi yawa akan su sai ce ina jin muku tsoron ido saboda ido yana da aibi ido yana da illarsa ko da ba a samu mutum yayi niyyar ya far muku a ido domin ya kwace abin da ke hannunku a matsayin barawo ko dan fashi ba ana iya samun wanda yake da cuta a kwayar idonsa cutar da ake ce evil eye cutar da ake ce al'ainu ta iya sa ta yi tasiri ta taba ku ni kuma ba na son abin da zai taba ku ƴaƴana don haka idan kun je shiga garin Masar Masar tana da kofofi daban-daban kar ku shiga ta kofa ɗaya domin shigar ku ta kofa ɗaya zai sa kowa ya ganku kuna tafiya tare ku yi mahada a iya inda za ku je in kun zo an zo kusa da kofar gari akan hanya kan dole ku tafi tare inda ba jama'a amma kun je cikin jama'a za a shiga gari to ku shiga daga kofofi daban-daban waɗannan su kewaya ta can waɗannan su shiga ta nan waɗannan su zagaya sai a samu inda za a haɗu daga baya ku je ku yi bukatar ku fito ana fahimta wannan wata formula ce ya ba su da za su iya samun wato wata kariya bisa yardar Allah daga cutar mutane da suke da ciwo na hasada ko idon da zai iya gani bai so ya gani ba baka sai ya ce musu la tadkhulu min babin wahid kar ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarrika ay udkhulu misra min abwabin mutaaddida ku shiga ta kofa daban-daban sai ce da su wannan da nace muku ma ubuli ankum min Allah min shay, wannan wasiyyatawa ba tana nufin wai ita ce za ta kare ku ba, ni ban isa in kare ku ba, Allah ne kadai zai iya kare ku. Idan akwai wata musiba da Allah ya nufi za ta same ku, wannan abin da na faɗa ba zai hana ba. Amma idan Allah ya nufi za ta zama sababi da zai iya zama muku kariya, zai yi amfani. Haka ni ba zan hana abin da Allah ya zartar ba, shi ne ma'anan ba'uhu ni ankum min Allahi min shay, ba na nufin cewa wato in ba zan iya amfanar muku da wani abu ba daga wurin Allah, ba zan iya kiyaye muku wata cuta ba, kamar yadda ba zan iya samu muku amfani ba, da cutarwa da amfani duka daga Allah yake. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Sannan Allah madaukin sarki ya ga mana a surorin da muka karanta a bara, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bi rahmatihi man yasha. Allah ya ce in Allah ya nufe ka da cuta ba wanda zai iya hanawa, in Allah ya nufe ka da amfani ba wanda zai iya hanawa, don haka ni ma ubuni ankum min Allahi min shay, wannan abin da na faɗa ba shi zai kare ku ba, Allah ne zai kare ku. Amma abin da na faɗa ɗin zai iya amfani idan Allah ya sa ya zama sababin da zai kare cutar, amma da cutar da amfanin duk a hannun Allah yake. Jama'a an fahimta? Shi ne ma ubuni ankum min Allahi min shay. Sannan sai ya ce inil hukumu illa lillah, ai mal hukumu illa hukumullah, ba wani hukunci sai na Allah. Idan Allah ya hukunta mai kyau, mai kyau din ne zai faru, saboda Allah madaukakin sarki ya ce shi ne ahkamul hakimi, kuma shi ne wanda la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab, ba wanda zai iya bin bayan hukuncinsa ya ce a bincika a gani ko akwai daidai ko ba daidai ba. Hukuncin Allah shi ne na ƙarshe, ko ya maka ko bai maka ba dai ba wanda zai iya canza hukuncin Allah. Ala lakul hukmu wa huwa akramul hasibin. To shi yasa yace inil hukmu illa lillah, ba wani hukunci sai na Allah. Sai ce alaihi tawakkaltu, ni da na gaya muku hakan ga Allah na dogara. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, kuma ga Allah za ku dogara in kun je, kar ku dogara da abin da na gaya muku, ku rike shi a matsayin sababi ku bi shawarata, amma ku dogara ga Allah. Sannan ba ku kadai ba, nan gaba ma duk wanda yake so ya dogara ga Allah, ba a dogara ga kowa sai ga Allah. In kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, ga Allah kadai ake dogara. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, duk wanda yake da imani ga Allah kadai zai dogara. Ana fahimta ko? To wannan shine ma'anar alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Sannan sai Allah madaukakin sarki yace ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, da suka je sai suka biyeya babansu, sai suka yi yadda babansu ya ce da su, bima'ana dakalu misra min abwabin mutafarriqa, sai suka shiga Masar da suka je suka hada kansu, suka ce to yanzu mu rabu, wane da wane da wane su shiga tana, wane da wane da wane su shiga tana, kai da yake bako ne baka taba zuwa ba, ka bi su wane kuma ka tsaya, ku gane da yanda za a tsara. Haka suka yi tsari, shine dakalu min haythu amarahum abuhum, wannan yana nuna maka cewa wato sun bi umarnin babansu yadda ya ce musu. Allah ya ce sun yi hakan, sai dai abinda suka yi nan fa ma kana yughni ankum min Allahi min shay, bi ma'ana biyayya wa babansu ba shi yasa suka zauna lafiya ba, saboda biyayya wa babansu dama baban ya ce musu ma ughni ankum min Allahi min shay. Allah ya ce sun yi yadda babansu ya ce, amma Allah ya kare su ba don sun yi biyayya wa baban ba, sai don saboda Allah dama ya kare za su tsira, amma sababin shine abinda baban ya ce. Ana fahimta da kyau? Don haka ma kana yughni anhum min Allahi min shay, bi ma'ana ma kana wasiyatu abihim litughni anhum min Allahi min shay'in illa bi qadri Allahi azza wa jal, dama Allah ya kaddara cewa za su samu tsira ta hanyar sababin sun yi amfani da wasiyar babansu. Inda ba su yi amfani da wasiyar babansu ba, ta yi su cutu. Amma da yake baban ya musu wasiya kuma sun yi biyayya, sai Allah ya sanya kaddarar samun tsirar su shine biyayya wa baban, kenan credit din ya koma zuwa gaba, zuwa ga Allah, dama shine dan tun dama ya ce inil hukmu illa lillah, shi yasa ce ma kana yughni anhum min Allahi min shay, abinda baban yayi ba shi ya tsirar da su ba, walakin Allah azza wa jalla huwa alladhi nafadha al-hukm, shi ya zartar da hukuncin. Sai Allah ce illa hadatan fi nafsi yaquba qadaha, wannan illa din istisna'un ne munkasi, bi ma'ana lakinnaha kanat hajatan
fi nafsihi fa qadaha, dama yana da wata bukata da yake so ya zartar ya koya wa ƴaƴansa abin da ya dace, sai ya zartar mu kuma sai muka sa abin da ya zartar ya zama sababbin sanadiyar tsiran yara, sai zama Allah ne da duk yayi aikin. Ana fahimta? Ai kamar yadda Allah ya ce ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bi kasa ka watsa, sai ya dauka ya watsa watsa kasar, sai Allah ya ɗebi garin kasar, sai ya maida shi tsakuwar da suka shiga cikin idan dunan abokan gaba, sai suka makance aka yake su. Waye jifar? Annabi ne. Amma sai Allah ya ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama, kamar haka ne za ku gane wannan, baka yi jifa ba lokacin da kai jifan nan, Allah ne ya jifa. Ku tsaya ku ji da kyau, baka yi jifa ba lokacin da kai jifa, kenan yayi jifa, amma Allah ne yayi jifa. Yana nufi abinda kai a zahiri aikin ka ne, amma abinda yake a hakikanin da zai sa aikin ka ya zama yayi amfani aikin Allah ne. Kuna fahimta? Wannan shi yake sa zaka ci abinci kuma sai ka ji ka koshi. Ai kai ka ci abincin kai ka ciyar da kanka, amma Allah ne ya ciyar da kai. Me yasa? Saboda wani ya ci abincin amma bai koshin ba. Ka sha magani kuma sai ka warke, kenan kai kai medication wa kanka, ka bi hanya kuma ka warke, amma Allah ne ya warkar da kai saboda wani ya sha magani kuma cutar sai ta kagu. Ana ganewa? To shine nan da yake ce masu da Allah yake cewa wannan abun da ya zartar ba shi ya amfanar da su ga wurin Allah ba, amma dai ya zartar din saboda ya nuna cewa in a musulunci ana so ka zartar duk abin da yake zuciyarka bai kyau ka zartar da shi, Allah kuma sai ya amfani da abin da kai sai ya zartar. Domin mu ba ma sa abubuwa su faru, Allah ne ke tabbatar su faru. Ana fahimta ko? Allah yana iya juya abin da ya saba sunnar sa kauniya tana faruwa sai ya sa ba za ta faru ba, kamar yadda aka jefa Annabi Ibrahim a cikin wuta kuma bai mutu ba, kamar yadda Annabi Yunus ya fada a cikin kifi fi zulumatin salat, ga duhun ruwa, ga duhun dare, ga duhun cikin kifi, ba oxygen, ba komi, amma haka ya rayu a ciki. Allah ya ce inda na so ma da zai zauna a ciki ila yawmi yub'athun, ba zai mutu ba har ranar tashin kiyama. Ashe iskar da muke shaka ta oxygen muna shaka don mu rayu, amma rayuwar tana hannun Allah ne, koda ka shaki oxygen din ta yi ka shaka kuma ka mutu. Ya yi wani kuma bai shaki oxygen din ba kuma ya rayu. Ana fahimta? To shi yasa ya ce bukata ce a zuciyar Annabi Yusuf ya zartar da ita. Wa innahu ladu ilmin lima allamna, Allah ya ce Annabi Yaqub yana da wani ilimi na musamman wanda muka bashi, don haka duk abin da ya karka zarge shi da cewa ya zai ce haka kuma ya zai ce kuma in kun je ku yi kaza, ya ba zai ce ku yi addu'a kawai ba, a'a Allah ya ce yana da ilimi, wannan abin akwai hikima a ciki. Wa innahu ladu ilmin lima allamna walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, sai dai da yawa daga cikin mutane su ba sa sani. Wannan yana nufin cewa aktsarin mutane su ne jahilai a duniya. Mafi yawan mutane duk kokarin da zaka yi a duniya akan ka sa kowa ya zama mai ilimi ba zai gushe ba, sai ya zama mafi yawa su ne marasa ilimi. To sai dai wani irin ilimin ake nufi? Tana iya yiwuwa ya zama a wata kasar wani ya ce ai akwai 100% literacy, ai akwai 99% literacy, ai akwai kaza, gashi kuma an ce walakin na aktsara an-nasi la ya'lamun, al-ilmu qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilimi shine sanin Allah. Duk yawan ilimin mutum in bai san Allah ba jahili ne, bai san komai ba wallahi. Saboda duk ilimin ka da duniya idan baka san me yasa ka zo duniyan ba, ai kai jahili ne. Ka shigo ka san nan amma baka san me ya kawo ka nan ba, akwai wanda yafi ka jahilci? Duk wanda bai san wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba, wallahi yana cikin wanda yafi kowa jahilci a duniya. To amma da waɗanda suka san Allah da manufar zuwa rayuwa, da waɗanda ba san haka ba suwaye suka fi yawa. To wannan haka za a ƙare kuma har duniya ta nade, don Allah ne ya faɗa can za mu ji wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'mini, duk yadda za ka yi ba yadda za a yi mafi yawa su zama su ne masu imani, duk ƙoƙarinka mafi yawa su ne marasa imani. To ko rashin sani shi yake jawo rashin imani. Allah ya sa mu gane. Muna yin kyakkyawan maraba ga malaminmu Professor Salisu Shehu, ɗaya daga cikin dattijai kuma jagorori na wannan al'umma tamu masu albarka. Allah Ubangiji ya ƙara masa albarka. Yanzu mun gama fassara waɗannan ayoyi daidai gwargwado, za mu yi amfani da wannan dama yanzu kuma wajen jin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi kafin mu je jigon darasin. Abu na farko, da Allah ya ce mana wa qala ya baniya yace da su ya ƴaƴana kuna jin irin magana da yake musu magana ta kauna ya ƴaƴana ashe uba baka taba raba shi da son dan sa ko da dan yayi kuskure duk bakin cikin da annabi Yaqub ya shiga waya ja masa wanda yafi kauna a duniya waya raba shi da shi duk halin da ya shiga cikin bas innama ashku bathi wa huzni ila Allah waya jawo mata ƴaƴansa amma duk da yana ce ya bani ya ƴaƴana saboda so na ƴaƴa jibilli ne dan adam yana da kauna guda biyu akwai alhubbul jibilli akwai alhubbul muktasab alhubbul jibilli shine son da ake wa iyaye da ƴaƴa duk sun maka laifi amma dai sai ka ji a ranka duk yanda danka ya lalace wata rana sai ka ji dai kana son sa kuma kana son a ce da dai ya shiryu ana fahimta to ballantana kuma wanda ya zama nagari don haka dabi'a ce duk da haka amma yana baya so su je su mutu ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wani zai ce waɗannan yara shi har yanzu ya kwalla faransa akan su dabi'a ce ta dan adam zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i sami wal banin Allah ya ce haka dan adam yake fa'ida ta biyu ita ce da Allah yace ya da Allah yace da su ya bani ya la tadkhulu min babin wahid ya ƴaƴana kar ku shiga ta kofa daya wannan yana nuna mana muhimmancin nasihar uba ga ƴaƴansa akan duk abin da zai cutar da su ya rika nuna musu sawa'un zai cutar da su a rayuwa ko zai cutar da su a addini wannan abin da ya ba su akwai koyarwa ta addini akwai koyarwa ta rayuwa to ana so uba ya zama shine babban malamin dan sa na farko da zai dinka gaya masa menene sawa'un dan zai karba ko ba zai karba ba kai ka sauke nauyinka akan addini Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ana fahimta ko akan rayuwa kuma kowa da ya zama uba yana so a ce dan sa ya samu alherin da ya samu ya mafi shi duk dukiyar ka kana so dan ka ya samu ya fika duk mulkin ka kana so danka ya samu ya fika don haka sai da nasiha da koyar da shi da sashi akan hanya kafin ya iya samun cimma burinsa kar ka bar danka ya zama a wurin malamai kadai yake koyo yana daga cikin kuskuren mutane ka tura shi islamiya ka tura shi makarantar boko a can a koya masa neman duniya a nan a koya masa neman lahira amma kai ba ruwanka to in yaronka ya zo gida ya rinka ji cewa babansa shine farkon malaminsa a wurin babana na koyon da ake sadaka a wurin babana na koyon da ake zuwa zumunci a wurin babana na koyon da ashe abu kaza ba kyau kar ya zama a wurin malami kadai yake ji in ya tashi kirga malamansa ba babansa ba dole sai kana da ilimi ba kuma yin nasiha akan sanin duniya da kuma yanda mutum zai yi mai kyau shi yasa yake musu nasiha ya baniya la tadkhulu min babin wahid fa'ida ta uku ita ce yana da kyau mutum ya rinka gujewa duk wurin da akwai tsoro ko akwai barazana ga cutarwar rayuwarsa wannan abin da annabi Yusuf yayi illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha da kuma kar ku shiga ta kofa daya yana so ya kare musu cuta ne ana so dan adam duk abin da ka san zai cutar da kai kar ka je wurin kai kokari ka kauce idan kana cikin tafiya akan hanya sai ka ji an ce akwai tsoron ana fashi ba motoci sai ka ce ai parking kai ma kai kuna fahimta da kyau karka ce za ka yi kukan kura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka shiga ba a irin wannan ai addu'a kan ya koya musu amma ya ce kar ku shiga ta kofa daya don haka duk inda ka san mautin ne na kauf to karka kai kanka kuma duk wurin da yake da hadari gare ka ko ga wani ka yi kokari ka nuna masa don saboda a kauce masa ba a tsokanar kaddarar Allah daga baya sai ta faru ka ce kaddara ne dama wallahi tausayi ne a'a karka je wurin in tsautsayi ya zo ya same ka wannan kowa ya san tsautsayi ya same ka amma kai ka kai kanka wurin tsautsayi to wannan Allah yana iya kama ka da laifin kai ne ka kai kanka fa'ida ta gaba ita ce kaucewa wurin da ake tsoron wani abu zai faru duk da bai faru ba kaga baka san gaibi ba baya nufin baka tawakkali ga Allah kuma baya kore imaninka da kaddara wani zai ce to ai na dogara ga Allah ai ni ba ruwana ai na dogara ga Allah wani bawan Allah yana wani fili wanda ba wanda ya taba gina filin nan aka ce nan filin ana jin cewa na aljanu ne baka karkai gini yace a shi ai ya dogara ga Allah ai ba wanda ya isa ya abu sai Allah bai tsaya dauki mataki bai gina in ya gina yazo ya samu an rusa cikin dare yayi haka yayi haka daga baya dai da aka ga mutsa sai suka bar shi yayi haka ranar da ya shiga da shi da iyalansa a ranar gaba ɗayan su ba su tashi da rai ba aka ji sura ta ihu kuma kofa ta rufe ba wanda zai iya budewa haka dukkan su suka mutu irin waɗannan abubuwa da zaka rika ji mutane suna faɗa ko sawa'un gaskiya ko ba gaskiya ba ka dauki matakin guje masa in akwai abin tsoro karka ce wai ka dogara ga Allah zalla a'a ka dogara ga Allah sannan sai ka dauki mataki ana fahimta mutane da yawa da wautar su suna daukawa dogaro ga Allah ne kaje ka shiga wurin hadari kuma in ka kiyin hakan kamar ka saba wa imani da kaddara ne ba haka bane ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya kamata uba ya zama yana koya wa ƴaƴansa duk abin da zai iya sa wato cutar ayyukan ta same su irin yadda annabi yaqub yayi nasa anan iya abin da Allah ya gaya mana kenan to amma akan annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ga abin da ga hanyoyin da ake maganin cutar kambun baka wa yara yana cikin darasin da muka yi bara in ba ku manta ba dangane da al'aini mun yi bayani mai tsayi akan cutar da kuma yadda ake magance ta a matsayin rigakafi don kar ta faru da kuma in bayan ta faru yaya ake yi to ɗaya daga cikin rigakafin ta shine azka na safe da na yamma musamman in yara ne mutum ya dora kan ya dora hannunsa akan ƴaƴansa mazan su da matan su ko uwa ta yi a ce u'idhuka idan namiji ne u'idhuki idan mace ce idan suna da u'idhukum in su biyu ne u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa jikokinsa al-hasan da husayn saboda neman maganin kambun baka manzon Allah bai dogara ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine farkon bai dogara ga Allah amma duk da dogara ka ga Allah zaka yi addu'a ka nemi kariya don haka ka hada da abinda annabi yaqub ya koya mana na azahiri kar a shiga cikin wurin hadari ka hada kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ayi addu'ar rigakafi fa'ida ta gaba ita ce ashe hanyar da ake nema kenan ta shari'a don a samu maganin kambun baka amma hanyar da bata dace da shari'a ba kamar daura layi kamar daura guru da yin amfani da yan bori duk wannan wallahi baya maganin komi cuta ce a kanka cuta ce akan wanda ka daurawa kuma bala'i ne a tashin kiyama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya daura laya da duk wanda ya daura guru yace to kar Allah ya cika masa burinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya daura laya a gaya masa cewa ba ruwan manzon Allah da shi don annabi ya gaya wa ruwaifi yace la'alla alhayata satatulu bik yace ina gani kamar zaka yi tsawon kwana duk garin da kaje ka samu mutane fa akhbirinna ka sanar da su injini cewa mutum uku ba ni ba su anna man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya daura laya yace to ka gaya masa fa inna muhammadan bari'un minhu ba shi ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka ku yi a hidin ku mutanen kauye da mutanen birni akan daura laya ba amfanin da zai muku kuma yace man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la duk wanda ya daura laya kar Allah ya cika masa burinsa don haka ba ya amfani ba zai amfani ko batun da annabi ya ce kar ya cika buri don ba zai cika maka ba fa'ida ta gaba ita ce ashe al'ainu gaskiya ne wannan kuma mun yi bayani akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne ingantacce gangare a cikin Bukhari da Muslim al'ainu haq ya ce kambun baka gaskiya ne don haka ƙaryata kambun baka ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lalle kambun baka gaskiya ne mun yi kuma bayani akan me kambun baka wata cuta ce a idon mutane wanda galibi hasada ke jawo ta amma ana samun waɗanda suke gado wanda su ma ba su san suna da shi ba mutu yana nema da ya ji wancan karatun ba lokacin maimaitawa ba ne fa'ida ta gaba ita ce ni'imomin da Allah ya yi maka ka rika koye su ya fi maka akan ka rika bayyana su musamman irin waɗanda ake iya hasada a kansu Allah yana so a nuna ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma ka nuna wa wanda zai maka kyakkyawar fata amma duk wanda ka san in ka faɗa zai ji kyashi zai ji haushi kawai sai ka ce ku gani in mutu bi gaizikum a'a ba a haka shi yasa ya ce musu kar ku yi abin da zai sa mutane su gani saboda za su iya cutar da ku da idon su ana fahimta shi yasa muke jan hankalin mutane ka samu wani abun ka da alkhairi na arziki na ka gaya wa mutanen da suke son ka wanda za su faɗi alkhairi amma ba wa kowa da kowa ba don wani in ya gani zai ji kyashi zai ji hasada wannan abun yana iya tasiri akan abun da ka samu ana fahimta ko shi yasa na ja muku kunne akan in za ku yi aure ku zo ku yi pre-wedding pictures da kai da matar ta je ta shashafa wasu abubuwa an daddabari fuskarta an zo an manna ka da kai da ita an sa kun yi haka ga tsareci wani in ya gani kalmar da zai faɗa tana iya tasiri akan ka a yanzu ko a gaba ba kowa da in ya gani zai faɗi alheri ba ko da ma a ce ta yi sutura mai kyau to ballanta na abubuwan da yake ciki da yawa waɗanda suka saba ga shari'a don haka ka rinka kiyayewa ba kowane abu bane don abun farin ciki za ka gaya wa kowa a'a ka gaya wa wanda zai faɗi alheri fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce walamma dakalu min haythu amarahum abuhum nan za mu fahimci abubuwa guda hudu ma kana yugni anhum min Allah min shay'in illa hadatan fi nafsi yaqub qadaha na farko sun yi biyayya babansu sun shiga ta yanda baban ya ce don ya ce dakalu min haythu amarahum abuhum na biyu mun fahimci cewa ashe ya kamata a rinka daukan mataki na kariya kafin abu ya faru ba sai ya faru a yi kokarin magance shi ba na uku mun fahimci cewa da suka yi hakan sun tsira ba abin da ya same su na hudu mun fahimci cewa dukkan wannan abun nasararsa gurgurdon kaddarar Allah shi yasa yace maguni ankum minallahi min shay fa'ida ta gaba ita ce da Allah yace hajata illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha annabi yaqub ya cika abin da yake ransa duk abin da yake ranka kai ma ka cika in dai halal ne akwai wanda yake da wani buri mai kyau amma sai ta jan kafa bai yi ba a'a idza kana fi nafsika hajatun faqadhiha ana ganewa in akwai wani abin da kake so ka cimma a rayuwa to kai kokari kuma ka cimma din kar kai kasa a guwa Allah zai taimake ka akai annabi yaqub da yake yana da confidence ya dora yaransa su yi haka an ci nasara ko ba a ci ba to galibi Allah yana dora yana allaka kaddararsa ga confidence din dan adam in ka ji cewa I believe I can do it to do it amma ka ji a ranka cewa Allah ne zai yi to Allah zai taimake ka wannan shine abin da turawa da yawa suka fi mu shine confidence akan za su yi kaza mutum ya sa abu a gaba yayi tayi kuma sai ya cimma nasara shine ma bai imani da Allah ba Allah ya bashi dama balle kai da kai imani da Allah ana fahimta wani yakan bari fa sai ya zo zai mutu sai ya ce da wallahi ina so in yi abu kaza gashi bai taya wasiya to da me yasa baka yi ba ana fahimta da kyau don haka duk abin da ka ji a ranka in dai mai kyau ne ka samu kai fa'ida ta gaba ita ce lalle annabi yaqub yana da ilimi don Allah da kansa ne yace yana da ilimi duk wanda Allah yace yana da ilimi lalle yana da ilimi wa innahu la dhu ilmin lima allamna kuma da Allah yace lima allamna wannan ya nuna ashe Allah yana iya kebe waɗansu mutane da ilimi na musamman wanda bai ba wasu ba can gaba zamu ji wa fauka kulli bi ilmin alim don haka in mutum yana da ilimi ka samu ka ci moriyar ilimin kuma ka masa biyayya kamar da ƴaƴansa suka matsa kuma suka ci nasara in mai ilimi ya baka shawara in dai ka san ya fi ka sani kayi ka dogara ga Allah in Allah da zaka ci nasara fa'ida ta gaba ita ce biyayya wa iyaye galibi yakan zo da albarka ko da kuskure ne abinda annabi yaqub ya dora ƴaƴansa su yi sun yi sun dogara ga Allah sai aka ci nasara kai ma in babanka ya ce ayi kaza in dai ba sakon Allah bane ko da a tunaninka ba haka ya kamata ba kai yanda babankan ya ce Allah zai kawo albarka a ci in sakon Allah ne shine falasam a walafa amma in ba sako bane kana son wata zaka aura sai babanka yace ba ita zaka aura ba ka barta ka auri wanci kaga ai ya halatta ka je ka aure ta duk da babanka baya so amma ya kamata ya halatta daban kuwa ya kamata kuma daban don haka sai ka bi yanda babanka yace saboda haka yana iya sa Allah ya sa albarka wancan da kake so din sai ga ka zo kana ta dandana sani fa'ida ta karshe ta 15 ita ce wannan abin da ya faru da annabi yaqub yake tsorata wa ƴaƴansa kar ya same su shi shine maita da a yanzu mutane suke jin tsoron kar mayu su kama ƴaƴansu ko kuma shi da ban maita daban na farko me ake nufi da maita a iya bincike na akwai abubuwa guda hudu masu kama da juna gurgurdon al'adar mutane da tasirin addini ko al'adarsu gurgurdon yanda suka dauki wannan abu akwai abin da yafi komai faɗi shine al'ain
shine da turanci ake ce evil eye, shine da Hausa ake ce kambun baka. Wannan akwai shi a kowace al'ada, akwai shi kuma a kowane addini. Kun ji daya? Akwai na biyu wanda shi kuma Larabawa ne suka fi sanin sa da su da wato abin nan, dukkan waɗanda suke da yarda da shi da tasirin sa sun yarda da shi, ciki har da Turawa a yanzu, shine at-sihr, witchcraft, shine tsafi. Sai abu na uku wanda shi Turawa ne zalla suka san shi, Laraba ba su san shi ba, su suna tashi a cikin babin at-sihr ne, shine cultism. An gane ko? Wannan babu shi a wurin Laraba, ba su san shi ba. Su suna tashi ko dai ya zama cikin babin al'ainu ko kuma ya zama cikin babin at-sihr, amma wani abu wai shi cultism, a cewa ne cultist ne, su ba su san shi ba. Sai kuma abin da Hausawa ne zalla suka san shi, shine maita. Kun ji su a jere? Bayani akan al'ain mun gama a baya, bayani akan at-sihr mun gama a cikin suratul baqara, yu'allimuna an-nasa sihr. Yanzu bayanin mu zai kare ne akan cultism da kuma maita. A al'adar Bahaushe, saboda kokarin samun amsa gamsasshiya akan wannan abu da ake cewa maita, da kuma yadda amfaninta yake, amfanin saninta, da kuma haɗarin da take da shi a cikinmu, yasa na dukufa wajen bincike daga ɓangarori da dama na waɗanda suke da ruwa da tsaki akan sanin wannan harkar. Na yi bincike a wurin malaman da suka san gargajiyar Bahaushe, na yi bincike a wurin likitoci na zamani, na yi bincike a wurin malaman addini waɗanda suka san harka irin ta aljannu da kuma al'ain, na kuma yi bincike akan alƙalai waɗanda ake kawo musu shari'o'i irin wannan. Don haka na yi interview da Professor Aliyu Gunza, wanda ƙwararre ne a sashen Hausa da kuma al'adun Bahaushe na Jami'ar Usman Dan Fodiyo ta Sokoto. A wajen likitoci na yi interview da Dr. Muhammad Dauda, ƙwararren likita a ɓangaren family medicine na asibitin koyarwa na wannan jami'a, tare da Dr. Abubakar Baguda na asibitin ƙwararru na koyarwa na na Aminu Kano Teaching Hospital, wanda shi consultant psychiatric ne. Sannan kuma na tattauna a ɓangaren malaman addini, musamman kuma malaman sunna waɗanda suka san wato jinya ta harkar aljanu da kuma cutar ainu, Malam Muhammad Musa Abdullahi da aka fi sani da Malam Damuna, bawan Allah ne wanda nake masa kyakkyawan zato, yana da kokari akan ɓangaren jinya ta irin wannan. Na yi interview da shi akan ko yayi jinyar mutane masu cutar maita, da kuma wanda za a kawo a ce maye ya kama shi, na samu bayanai masu yawa a wurinsa. Sannan kuma na yi interview da alƙalai waɗanda ake kawo musu shari'a a ce wane maye ne, ko wane gashi nan maye ne ya kama shi. Na samu tattaunawa da ɗaya daga cikin abokaina wanda ya yi shari'o'i irin wannan, Malam Abubakar Musa Jiyaɗe, wanda shi ma ya bani labari akan alƙalanci na shari'a da ya yi akan irin wannan. Wanda ban samu damar interview da su ba, su ne mayu da kansu. Ban samu damar tattaunawa da kowane maye ba, don haka abin da zan faɗa ta yi maye ya ji bai yarda ba, amma duk wanda ba maye ba ya kamata ya yarda abin da zan faɗa. Daga farko a ɓangaren gargajiyar Bahaushe, na samu cewa akwai ra'ayoyi guda biyu mabambanta. Akwai waɗanda suka yarda akwai maita, akwai waɗanda ba su yarda akwai maita ba. Cikin waɗanda suka yarda akwai maita, kuma akwai mayu, kuma suna kama mutane, kuma suna tasiri a ɓoye, akwai waɗansu ƙwararru da suke da su ma ƙwarewa a ɓangaren sashen Hausa da adabinsa da kuma al'adunsa, kamar Baba Impossible na Kano da suka yi rubutu a kai. Waɗannan a ɓangarensu sun yarda da cewa akwai maita. Na farko sun ce ijima'i ne na Bahaushe, na al'adar Bahaushe. Dukkan sun yarda cewa akwai mayu, don haka ba za ka zo ko ka ce babu ba. Sannan na biyu sun yarda da cewa yana faruwa saboda za a ce wane maye ya kama shi, a ce wane ya tsallaka, kuma ya tsallaka kuma a ga ya warke. Sannan aka ga mutum yana da cutar da za a kai shi asibiti a yi ta magani a ga bai warke ba. Sannan akan ce mutum yana mafarkin wane ya yi ta ganinsa,
wani ma yace yana mafarki sai ga dukkan guwa ana ta mafarkin wani ya dauki wuka wani yana shan jini wani yana kaza in ba gaskiya ba taya za a yi a samu duk wannan mutanen a ce ƙarya suke yi wani ya nuna mai ta gaskiya ce kun ji fahimtar bangaren farko bangare na biyu shine waɗanda suka ce ƙarya ne shi professor Aliyu Gunza yace ƙarya ne ba maita yace duk wannan abun maganganu ne na mutane ijma'in nan da kake gani idan labari ya fara da kadan da kadan daga hiyase sai ta yaduwa a al'adance sai mutum ya tashi ji an tilasta shi ya yarda amma ƙarya ce dalilan da zasu saka gane haka shine na farko shine su kansu waɗanda ake ce musu wato mayu din nan ana iya samu su ma suna cutuwa ta yanda in aka cuna wani aka ce maye ne zaga mutane sun je za a yi ta jifansa ko a yi ta dukansa akan za a kashe shi me yasa ba zai kama su ba wannan da za su kashe shi ko tunda shi maye ne yayi amfani da wannan supernatural power da yake da shi a koyi mana ya hana su su kashe shi mutane nawa aka kashe mayu ana fahimta yace abinda yake kara tabbatar maka da wannan shine cewa ba a samun mayu sai waɗansu irin mutane na musamman da aka rena ko wani tsoho ko wani dama wani irin kamanni haka dama ya kamata a ce abun tsoro-tsoro ne daga wani ya gan shi a mafarki sai wani ma ya ce sai mutane yardar su da shi sai ta yi ta yaduwa sai a yi ta yadawa amma ba za ka samu mutum babban mai kuɗi ko babban malami ko babban basarake a ce shi maye ba ne me yasa ba a samu a cikin su sannan me yasa aka fi samu a cikin ƙauyuka a babban birni ba za ka ji an ce wani maye ne kowa yana gudun sa ba a ƙauye kuma dama Allah ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah sannan kuma da dai dalilai da yawa da yake nuna cewa wani lokaci akan kalubalance su shi kansa yace mu yace a nuna masa wani maye sai aka nuna masa aka ce masa a kowa ne ya shahara akan baita sai je same shi yace dan Allah ka cutar da ni ka kama kurwata ya kuma kira shi mukabala ya ce ka zo mu yi a gaban mutane ka kama ni yake zo yake bayyana shi yasa duk wanda yake da imani da zai kalubalanci wani maye ya ce masa ni in ka isa ka kama ni zaga ba zai iya ba kuma ba zai taba shi ba to tunda suna gazawa a haka ashe ƙarya ne kenan ana fahimta ko wannan shine ra'ayoyi guda biyu ban zo conclusion ba balle in ga muku na ra'ayin bari mu je kan likitoci ku likitoci ne kuka ce akan baita suka ce ba su san su ba amma dai ana kawo musu mutane a ce maye ne ko a ce wane maita ta kama shi amma a likitance a ce akwai wata cuta da aka santa sunanta maita babu ita amma suka ce akwai cututtukan da suke faruwa in suka binciki mutum da aka ce maye ne ko maita ta kama shi sai samu ya kamu da wata cuta wanda a zahirinta an sani ana mata allura a warke ana iya samu daga cikin organic illness ana iya samu daga cikin mental illness daga cikin organic illness kaman ciwon typhoid ana samu mutum ya kamu da zazzabi mai tsanani ya yi ta surutai ko ya ta gane-gane duk abin da ya taba gani ya ga yana jin tsoro sai ya gani sai ya ce ya ga abu kaza ko ya ga wani da wuka ko ya ga abu kaza abin tsoro yana razanin sa sai a rinka cewa ne ya kama shi ana fahimta amma inda za su je su dora masa ruwa su masa allura a bashi abinci ya ci ya murmure sai ka ga ya tashi kuma sai ya ce ya daina ganin wancan yanzu likita yake gani ana samu haka ko ba a samu irin abinda wancan yaron ya rika kuka yana faɗa wani yaron shi ma ya ji shi ma in yayi zazzabi sai ya faɗi wancan sai a yi ta faɗan mutum ɗaya wannan yardar sai ta sa a cewa ne maye ana fahimta ko sannan suka ce abu ɗaya daga cikin abin da ke jawo wannan shine ana samun canji a cikin hormones ƙwayoyin halittar da suke nuna girman mutum da bunƙasarsa suna iya tasiri idan suka yi yawa ko suka yi rambatsatsau ko ba su yi daidai da system ɗin jikin ɗan adam ba yana iya sa ya taɓa ƙwaƙwalwarsa sai mutum ya riƙa shirme ko ya riƙa gane-gane ko a samu mutum ya zo yana da wasu abubuwa na persecutory delusions wanda haka kawai sai ya rinka ji shi kamar shi a sama yake ko ya rinka ji shi yana shiga rami ko ya rinka ganin mutum ya zama mutum biyu ko ya rinka ganin mutum ɗaya mai kai biyu ko ya rinka ji kamar yayi kisa ko ya rinka ji kamar yayi kaza irin waɗannan abubuwan da suka yi nisa har su zama cutar depression da muka yi bayani a kai kwanakin baya duk yana daga cikin abin da za a iya jinginawa a ce mayu suka kama shi ko shi maye ne, kuma daga ba a yi bincike a samu cuta ce daga cikin cututtuka na psychiatric disorder. Ana fahimta? Da kuma abubuwa da yawa, cutar farfadiya tana iya taɓa ƙwaƙwalwa da za ta sa mutum ya yi haka, cutar bipolar tana iya sa haka, da dai dalilai na waɗanda a binciken likitoci yakan iya sa a gane wani yana da wata matsala da ta shafi mental disorder, sai ya iya sa a jingina shi da wannan. Duk da cewa suka ce mutanen da suke yarda da cewa akwai wani abu a al'adance maita, suna da wani abin da suke musu na counseling, saboda ɗan adam a wajen magani yawanci abin da ya yarda da shi in ka gaya masa yana taimaka wajen sa shi ya warke. Shi yasa suka ce suna da sashe da ake ce masa abin nan, suna ce masa cultural psychiatry, wanda duk wanda saboda al'ada ko dalili na addini in wanda za a ce ya shiga halwa ko a ce jaraba ta kama shi, aka kawo musu irinsa wanda shi da sunan addini yake yi. Don akwai malamai masu wa'azi da waɗansu ke binsu a matsayin malamai ne, su ba sani ba, suna zuwa suna karɓan maganin mahaukata, amma mutane za su yi ta binsa saboda a jin mutane wannan abin da yake faɗar kamar wani wahayi ne na ilhama, alhali wani ɓangare ne na cutar hauka. Akwai wani babban malami da ya shahara da faɗan maganganu irin na hauka, wallahi wannan mutum mahaukaci ne, mutane ne kawai ba su gane ba, ai ba sai na kama suna ba, kai ma ka ganewa nake nufi. To irinsu suna zuwa wurinsu, sai a ware musu wani wuri na musamman da za a je ana counseling ɗinsu, sai a ba su ƙwayoyin su sha. Lokacin da abun ya ɗan tashi ya yi sama ya hai, to in ya zo bayan sallan magriba sai ya ta faɗe-faɗe ya zagi kowa, ya taɓa mutuncin kowa ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in ya je kuma aka ba shi magani sai ya kwanta ya ta bacci. To wannan ma wata cuta ce daga cikin cututtukan da suke ba su kulawa ta irin yadda mutum yake tsammani. In an ce malam ne sai a kai shi wurin da za a counseling ɗinsa akan malanta, in an ce maye ne sai a kai shi a counseling ɗinsa akan ɓangaren maitar, amma asalin maganin da ake bashi da mahaukata ne. Kun fahimta? Don haka su a ganinsu wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin hauka da taɓin hankali, wanda cuta ta zahiri ke iya jawowa ko kuma cuta ta ƙwaƙwalwa ke iya jawowa. Ina fata mun fahimta. Wannan shi ne a taƙaice abinda na fahimta daga likitoci. Sai kuma abinda na gane daga malamai na addini, kamar wannan bawan Allah da na yi hira da shi ya bani misalai da yawa na abin mamaki na mutanen da ake kawo masa jinya. Abinda na fahimta a wajen ɓangaren malaman addini shi ne maita da muke magana a kanta akwai kashi uku. Kashi na farko shi ne ciwon al'ainu ne mutum yake da shi, sai a ce maye ne, alhali ta yi shi ma bai san yana da ciwon ba. Ciwon al'ainu kuma mun yi bayani a kansa, mutum yana nema ya saurara ya ji a baya, shi ne cutar kambun baka. Manzon Allah ya ce wannan gaskiya ne, wata cuta ce da take samun mutum sai idonsa, sai shedanu su rinka amfani da hanyar karfin idon, sai su rinka sa wani abu ya canza daga yadda ɗabi'a ta al'ada ta ɗan adam za ta faru, kamar ya ganka ya ji ya tsale ka yana so ka mutu sai ka mutu, ya ganka ya ji yana so ya ganka kana birgima a ƙasa sai ka faɗi sai ka fara birgima, ya ganka da mota ya jera so ka yi accident sai ka yi accident, ya ganka da gida sabo yana so a ce gidan ya rushe sai ya rushe. Wannan shi ne al'ainu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaskiya ne. In kuka saurari wancan karatun za ku ji na ba da misalai da yawa a cikin Larabawa na irin wannan abin da yake faruwa, wanda mutane suke haka. Malam bin Baz ma Allah ya ji kansa da gafara ya bada labaran waɗansu da aka kama masa da irin wannan case din. Ya ga wani gida mai kyau, ya ga gidan kawai ya ce kai wannan gida yaushe, har wani zai gina gida, kawai zai gina ya cracking a lokacin fa ya tsage, shikenan ba za a iya zama a ciki ba, ana jin tsoro, sai dai ya sake gina wani. Na biyu shine akwai astihir, shine wanda yawanci yake zama cultism, shi ma ana iya jingina shi da mayu. Shi wannan sihiri ne na zamani ko kuma irin na gargajiya na da, wanda mutum zai je ya shigar da kansa da kansa. Kungiya ce ta ƴan asiri waɗanda suke yin sihiri, kuma suna amfani da aljannu ne su. Kowa ya san kuma yadda aljannu suke a wajen sihiri. Ana fahimta? Ana samun da yawa a cikin makarantu, ana samu a cikin kungiyoyi na matasa, ana samu kuma daga cikin tsofi yawanci a gargajiyance. Ya fi yawa a kudanci, amma ana samun sa a arewacinmu na nan ma. Irin waɗannan sukan shiga ne da kansu amma ta sanadiya bi wani zai shiga ne saboda an sa shi ne aka shigar da shi wani kuma shi da kansa zai je sai don yana so saboda ya dauki fansa akan wani da ya masa ko saboda yana son kudi neman abin duniya ko saboda dai dalilai da yawa wadanda ba lokaci wajen dogon bayani akai wannan dai a cikin babin sihiri ne dukkan sihirin sihiri ne kuma akwai shi da gaske ne to yawancin wadanda malamai ake kai musu jinyar irin su zaka samu sihiri ne ya jawo ya bani labarin wani matashi da suka yi haka da shi da wani sirikin sa ba sai na faɗa ba saboda kar ya je ya ce da shi ake yi don haka dai irin wannan yana faruwa da yawa mutum zai je ya shiga ya saya da kansa ya biya kuɗi a shigar da shi to in mutum yayi nisa a ciki za a iya cewa ka kawo mana wanda ka fi so sai a ce ka kawo mahaifiyarka sai ta hanyar sihiri a kashe mahaifiyar a sha jininta ko ka bada mahaifinka ko ka bada ɗanka na cikinka ko ɗan uwanka idan ka bayar to ka ziga ka zama cikakken memba wannan abin da kai na sacrifice din kai kuma sai a saka maka sai a baka gudumawar aljani guda wanda zai rika maka hidima to sai ka rinka aikin sa ka ce je ka baka abu kazan wane je ka kama wane je kai kaza aljani ko mun san tunda a koye yake zai iya yi kuna fahimta to su waɗannan su ne mai tarda idan irin wannan ake nufi na sihiri akwai su ana fahimta sannan kuma sai na ƙarshe a cikin abinda na gane daga wurin malaman addini shine akwai wanda zargi ne da tuhuma kawai amma ba gaskiya ba ce shi ba sihiri yayi ba kuma shi bai da aini bai da kambin baka amma har kawai saboda wani ɗaya ya zarge shi ko saboda abokin gabansa ya faɗa ko saboda rigima a ƙauyuka irin ta iyali da iyali sai a ce gidan su wani gidan mayu ne sai ai ta kora haka ai ta ɗaukan alhakin mutane wanda galibi wannan shi yafi yawa galibi na tuhuma ne da ƙarya da zargi kawai Allah kuwa ya ce ku guji abin da yake da alaka da zargi saboda da yawa cikin zargi da zato zunubi ne ana fahimta da kyau irin wannan su ne waɗanda ake kawo su kuma bincike zai nuna cewa ba haka bane kuma a zo a yi ta bincike shi yasa zaka samu mutane sai su yi gaggawa su je su taɓa lafiyar mutum ko dukiyarsa ko a kashe shi ko a masa wani abu alhali fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin daga baya zama abun nadama a wurin Allah saboda ba mai laifi bane shi bai yi ba abu na ƙarshe shine abin da naji daga alƙalai malam abubakar ya gaya mun cewa an kawo masa mutane cases da yawa na maye ko maye ya kama wani yace abin da yake yi na farko da aka kawo masa wata aka ce mayu sun kama ta ba ta motsi ba ta komi ciwo kamar rai mutu kwakwai rai kwakwai kwai haka ko sai yace a dauke ta a kai ta asibiti kaga wayayyen alƙali ke wani ne ya kama ta a ku dakata a kai ta asibiti ya ce a kai ta asibiti aka gwada ta aka samu malaria ce ta yi hai ko typhoid ne ya hai aka danna mata ruwa aka danna mata aka mata allura aka bata maltina ta sha tana tashi kawai ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fara ba da labarin kanta me ya kawo ni nan ita bata sani ba yaushe aka je kotu ita duk bata sani ba kaga wannan ya nuna akwai mutane da yawa da tsananin zazzabi ne yasa kuke ta daukan alhakin wani kunce maye ana fahimta ko don haka sai yace shi ana kawo masa irin wannan abu na farko shine yasa akai mutum asibiti idan asibiti suka gwada ta hanyar ciwo na organic illness suka samu ba shi bane aka tura shi wajen mental illness aka samu ba shi bane to shine sai a dawo sai ya zo kuma wajen malaman addini yace an kawo masa wata da irin haka aka je asibiti ta kika warke aka yi waye a juyin duniyar nan an mata allura an yi komai ta kasa warkewa sai ce a dawo da ita ana dawo da ita sai ce a kawo wanda ake zargin aka kawo shi sai ce yi alola yayi alola aka dauka aka kwara mata kawai sai ta miƙe ta tashi kamar ta tashi daga bacci a lokacin ta warke kaga ya zama ashe kambun baka ne wanda muka yi bayani a baya kaga ya nuna kuma mutumin shi bai ma sani bai ce ya akai ni ma ban sani ba ashe ba maye bane mai ciwon kambun baka ne in mutum yana da ciwon kambun baka kuwa ku taimake shi ya samu ya warke ba dukan da za ku yi ko kuma ku zarge shi ba ana fahimta da kyau to sai abu na ƙarshe shine menene maganin irin wannan harkar mayu gaba ɗayanta maganin sa na farko shine yawan azka ka zama kana da yawan abbaton Allah duk irin wannan abu in ma akwai mayin gaskiya a waɗanda suka ce akwai na gaske ba zai kama ka ba ka zama kana da yawan ambaton Allah da zikirori na safe da yamma waɗanda mun karantar a cikin babin al'ain na biyu shine yin magani na zahiri irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda zai iya sa a ce ba zai kamu da kai ba da kuma daukan mataki na karka shiga cikin su da kuma daukan mataki na karka tsokane su balle ma su fadi bakar magana akan ka abun ya kama ka da kuma duk wanda aka ce na da irin wannan kai kokari ka guje shi sai kuma in abun ya riga ya same ka menene maganin sa na farko shine addu'a daga ka fara jin wani abun da kaga baka gane baka roki Allah abu na biyu shine ka je asibiti tun kafin ka je wajen rukiya ka je asibiti don ta yi zazzabi ya sa don wayayyen mai rukiya in an kai masa yakan ce in ya ga alamar abin sai ya ce a koma a je a yi gwajin jini a koma a duba kaza a koma wani ya ce kafarsa ta rike an kasa wani ne ya rike masa ashe sikila ce to kaga wayayyen aka je sai ya ce a fara zuwa asibiti don ka kai ma kana ji bayan kai addu'a sai ka je asibiti in suka kasa ganewa sai a je wajen malam mai rukiya amma malamin sunna shine mataki na uku sai a bi ta hanya ta shari'a in Allah ya da za a raba ka da shi sannan abu na karshe shine idan abun ya gagara abun ya tabbata cewa wane ya cutar to sai a je kotu a samu irin su malam Abubakar su kuma za su san me za su yi nan ba kotu bane balle faɗan me ake yi a kotu da wannan ne za mu tsaya in Allah ya so amma kafin in tashi zan so malamina Professor Salisu Shehu ya zai albarkaci wannan zaman da kalma ɗaya ko biyu daga cikin abun da zai shiryar da mu na wasiyar manya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل يا شيخي مأجورا ومشكورا
أهلا الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin sa gare mu waɗanda suke bayyanannu da boyayyu ba za mu iya kididdige ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan mu ba daga cikin ni'imomin Allah gare mu akwai wannan wata mai albarka da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara muna cikin masu rai kuma masu lafiya muna iya azumtar watar kuma muna iya musharaka cikin ayyuka na ibada ayyuka masu falala da ake aiwatarwa a cikin watar kamar irin waɗannan majalisoci masu albarka na alqur'ani mai girma Allah ya ƙara datar da mu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan dama da Allah ya ba mu musamman ni na samu halartar wannan majalisi mai albarka na kudiri aniyar zan ziyarci wannan majalisa domin da farko wato girmamawa ga dan uwana kuma abokina a Sheikh Dr. Barista kuma Professor an karibu insha Allah Mansur Isa Yalwa Allah ya kara masa albarka
amin
Allah ya kara wa rayuwarsa albarka
amin
hakika dalili na biyu kuma shine saboda na fa'idantu a ilmance da kuma a ruhance kuma falillahi alhamdu alal hakika na samu fa'ida saboda dama muna mutaba'ar karatuttukansa ta kafafen sadarwa mun san irin fa'idodi da gwalagwalan bayanai da yake gabatarwa a cikin tafsirinsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsawaita rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi Allah ya albarkaci iliminsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya wanzu al'ummar musulmi da musulunci su ci gaba da amfanuwa da iliminsa da rayuwarsa alal haqiqa malam Mansur kamar yadda aka fi cewa ko kasan da professor din da barista din da wane ne sun kasa goge malam Mansur din to alal haqiqa wato yana cikin malamai da muke kyautata musu zato kuma muke musu fatan alkhairi akan cewa insha Allah tabaaraka wa ta'ala in Allah ya tsawaita rayuwarsu za su zama jagorori ga wannan al'umma
Allah tabbatar
waɗanda suke Allah ya ba su ilimi, ya ba su basira, ya ba su fasaha, ya ba su zalaka, sannan ya ba su nutsuwa. Mutum ko kidahumi ne, in ya saurari tafsirin malam Mansur zai fahimta. Don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita masa rayuwarsa cikin ayyuka na alkhairi. Abubuwa guda biyu kawai zan yi magana. Wato abu na farko shine wannan salon tafsiri da Dr. Mansur yake gudanarwa shine salo na tafsiri da ya kamata a yi ma al'umma. Domin Al-Qur'ani Allah ya saukar da shi don a yi aiki da shi kuma a rayu da shi. Ko? Ayi aiki, wato shi Qur'ani tsari ne na rayuwa. Ka duba wato misali suratul Nur, ko? Ka ga yadda suratul Nur take, ko? Da sauran surori za ka gane cewa wannan littafi littafi ne da Allah ya saukar da shi kamar yadda ta bayani a ayoyi daban-daban don ya shiryar da ɗan adam kuma ya ɗora ɗan adam a kan turba ta rayuwa wacce take managarciyar rayuwa, rayuwa ta mutuntaka da mutunci, rayuwa ta ɗaukaka da alfarma, ta yaye ɗan adam, ta cira shi, ta ɗaga shi daga kan mataki na rayuwa na dabbanci, ta maida shi mutum mai alfarma, mai muruwa, mai mutunci. To dole sai an gabatar da tafsiri ta wannan salo, mutane za su fahimci Al-Qur'anin nan a yadda muka yi bayani. Wato tafsiri irin salo wanda sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani, Abdullah ibn Mas'ud, ko ba haka ba, cewa wato suna koyon ilimi da kuma aiki daga Al-Qur'ani, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba sa ketare aya sai sun koyi yadda ake aiki da ayar, don haka sun koyi ilimi da kuma aiki. Shine wato misali, ba wai a yi tafsiri a fassara ayoyi sururu a gabatar da kissa mutane su ji daɗin kissa shikenan, a'a, irin wannan salo na kowace aya a ɗauke ta a yi abinda wato misali a turance ake cewa wato misali analysis, ko ba haka ba, a yi fito da wato implications na aya ɗin a rayuwa da kuma application. Two things, ko? Implications and application. Yaya wannan aya ta shafe mu a rayuwa, kuma yaya za mu ɗabbaka ta a rayuwa. Wannan shi ne abin da ya kamata, kamar yadda na saurara bayan ya gama fassarar ayoyi, sannan kuma zai dawo wato ya fito da fa'idodi na ayoyin. Kaga implications and application. Wannan shine zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki, na yadda wato misali mutane suka fahimci addini baibai, ko kuma suka yi ma addini tsokakkiyar fahimta. To dan haka irin wannan salo na tafsiri, ina ƙara ƙarfafa ma malam Mansur gwiwa akan ya ɗore a kai, kada wato buri ya zama kawai wato misali abin nan shine a sauke Qur'ani, a'a, ai Allah tabaraka ta'ala ce li yadabbaru ayatihi, ko? An saukar da shi ne dan a yi tadabburi akan ayoyinsa. Afala yatadabbaruna alquran, haka Allah tabaraka wa ta'ala yace. Kuma wannan yana cikin fassarar الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الله يسامح داتي بعضهم قوي تابا أبو نبيو شيني نازونا ترى أنا تفسيري أكن سورة يوسف كما يد نفعل أبن مكسابة أغرقا جينج على الأدنج شيني كوي واتو أي فسارة سورة abinda lokacin muna matasa muna yara ba abinda muke so ba surar da muke so mu ji tafsirin ta sai surar Yusuf saboda dadin kissa ko ba haka ba to amma yanzu mun ƙara fahimta ai yanzu muna jin dadin ta amma abinda malamai muke ji suke faɗa shine cewa kuma na tabbata malam Mansur yayi muku wannan bayani idan kana so ka samu sura a alqur'ani da take ta karantar da rayuwar duniya ita ce suratu yusuf ba kissa ce kawai ba sura ce da take karantar da kai yaya rayuwar duniya take dan adam din nan ya yake kuma an ka karanta wannan surar ka duba abin da ke gudana a duniya yanzu zaka ga cewa duniyan nan dai ita ce ita din ce tun da kuma ita ce har yanzu dan adam din nan dai wannan dan adam din shine dai da kuma har yanzu shine mai waɗannan halayen babu abin da ya canza tuggu da kutungwila da kisisina ko ba haka ba da makirci da kullukulle da hasada da wane ne waɗannan abubuwa da yau da gobe suke fuskantar ka a rayuwa abu ne wanda shike aka Allah ya gina rayuwa akai kuma abinda wannan sura take karantar da mu kenan ma kana hadithan yuftara ko ba haka ba walakin tasdiqal ladhi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ko ba haka ba dan haka wato ainin misali wannan sura kamar yadda Dr. Mansur ya dauko wannan salo na fassararta ya kamata mu fahimce ta za mu fahimci rayuwa kware da gaske Allah ya datar da mu abu na karshe shine bayanin da Malam Mansur yayi mana akan maita Allah ya saka masa da alkhairi wani dan tsokaci da zan yi kawai ko ƙarin bayani da zan yi akai shine wato shi wannan ayin wanda kamar yadda malamin sir yayi mana bayani hadisi ya tabbatar da shi ko ba haka ba gaskiya ne to shi modern medicine ba dole ne yayi recognizing din sa ba a gane abin da nake faɗa zaka iya samun likita musulmi ko ba haka ba shi a aqidarsa shi musulmi ne ya yadda annabi ya faɗa ya yadda akwai dan haka in aka zo aka yi awu na wato misali organic illness to babu alama sannan aka gwada mental illness babu mental illness to likitan da yake musulmi watakila ma zaka iya samu likitan da yake kirista wanda da yake da aqida ta addini shi zai yadda cewa wato ainin misali akwai ainu aje a bincika zai iya sallamawa cewa aje a bincika mai yiwuwa akwai abu mai kamar wannan amma medicine din sa modern medicine din sa kafiri ne bai yadda da wannan ba ina fata na fahimta kada ce an kawo Boko Haram a bayani ne na aqida domin shi modern medicine ana ce masa materialist medicine wanda an gina shi ne akan ka'ida ta scientific methodology scientific methodology kuma gabaɗaya an gina ta ne akan abin da ake kira wato ainihin misali tajruba ko ba haka ba shine empiricism abinda duk ba za ka iya proving din sa with any of your five senses ba seeing hearing smelling ko touching da kuma testing to wannan abin is a myth is not a reality is a myth is not a reality dan haka wato ainihin misali wannan janibin kuma yanzu shine yara da suke yada atheism aqidar babu Allah to wannan janibin suke exploiting ina fatan fahimta ko suke wawantar da irin wannan bayani din ko su nuna cewa shirme ne kuma abin yana yaduwa tsakanin matasa musamman a jami'o'i da sauran makarantu Allah kiyaye mu to amma wajibi ne musulmi yayi imani cewa wato misali beyond material explanation kamar yadda kai imani shine al-imanu bil ghaib duk wannan ya shiga cikin mene al-imanu bil ghaib wajibi ne musamman kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wajibi ne kawai ka sallama sal iya ka sallamawa Allah ya dacar da mu Allah ya mana jagora Allah ya kiyaye mana imanin mu da aqidar mu Allah ya kiyaye mana malaman mu su malam Mansur Allah ya ƙara musu basira da fasaha a rayuwa da kuma addini Allah ya dacar da mu ga abin da yake so yafi so a koda yaushe wa salatu wa salamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nagode akan wannan dama da Dr. Mansur ya bani nagode da girmamawa Allah ya saka da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh